بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يوم ما سأل بركة ما هل تاوانا فرفاجة من البركة لما أنا gaisuwa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka muna cikin farin ciki ga baki daya haduwar mu a wannan farfajiya don taya dan uwan mu murna da shi da mai dakin sa da suka samu karuwar aure. Malam Saddam da shi da amaryarsa muna musu addu'a a farko da ƙarshe. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الله يسني أمكم البركة كونا علاقة كما يسني الخير إذا كانوا. ما بشكى أولي ينا إيرجع تكيم مهم الأمر الذي كفروا أريوا دم أدم. إذا لم تكيس سد مهم من شيء غدا أوكو أحيث متم يي أولي يمتم. Babu wanda wannan sune three most basic events a cikin rayuwar kowane mutum. To na farkon da na karshen baka da zabi akan su, baka da zabi akan shi za a haife ka, baka da zabi akan shi za ka mutu, baka da zabi ina za a haife ka, baka da zabi ina za ka mutu, baka da zabin suwaye iyayenka ko danginka ko kabilarka, ba ku kuma da zaɓin suwaye ƴan rakiyar gawanka sai wanda Allah ya zaɓa maka. Su biyu ba ka da ƴanci a kansu. Shi ko aure da yake tsakiya za ka ga mutum yana da ƴanci a cikinsa na zaɓe ko yin shi sanda yake so ko jinkirtawa ko wani abu makamancin haka. Sannan kuma shari'a ta ɗaura aure a matsayin wani mataki wanda yake nuna canji a rayuwar mutum. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya aure to ya cika rabin addininsa. Falyatakillaha fi shatril baqi ko fi nisfil baqi, wanda duk ya aure ya yi rabin addini to sauran abin da ya rike mishi da tsoron Allah shine abin da ya rike masa. Kina ga Allah ya ambaci aure a matsayin ayoyi cikin ayoyinsa, wato abubuwa da ke nuna kamala da cikar kasancewa Allah mahalicci ne hikima daga ciki hadda aure. Wa min ayati ya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha ila akhir alayati na suratul rum. Ai Allah yana lissafin ayoyinsa halittar ku bambancin yare da kabila kaza da kaza, kuma ya lissafa hadda aure wanda waɗancan duka wasu halittu ne na necha na ɗabi'a, wannan kuma wani abu ne da mutane suke. Saboda muhimmancin aure za mu ga cewa ba ɗan adam ba, hatta dabbobi suna yin aure. Akwai dabbobin da a ɗabi'ance suna yin aure kuma ba su yarda da rayuwa ta baɗala ba saboda muhimmancin aure. Musulmai suna yi, Kiristoci na yi, kafirai suna yi, arna na yi, kowa. Za ka ga cewa aure babbar wato mas'ala ce a cikin rayuwarmu. Saboda haka duk wanda ya samu aure abin a yi masa murna ne, a yi masa addu'a, kuma a yi mishi fatan alkhairi, saboda daga nan ya shiga wani sabon babi a rayuwarsa. To kuma zai buƙaci nasihohi, zai kuma buƙaci nusarwa, kuma zai buƙaci magabata waɗanda za su dinga yi mishi ishara akan ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba. Wata rana mun je wani ɗaurin aure a wani gari, na ga wani abu da ya bani sha'awa. Kamar yadda kuka sani, abin ɗaurin aure za a ce ina wali, ina wali mata, ina namiji. Yanzu an kawo wani ƙaƙale sai a ce ina wakili, ba a cewa wali. Kowa ina yake a fiki wuri da ban sani ba. To irin wannan da ake ce ma wakili, wanda ba a so a ce mashi wali idan namiji ne, sai limamin ya tambaye shi ya ce ya kuke da wannan da zai aure? yace eh dan wana ne ni babban sa ne ko kawo kenan ko sai ce to ka isa ka mai fada yana jin maganar ka yace kurai kuwa dole shi ma ya ji maganar ta to shine zamu ba shi aure ce mu a nan masallacin ba ma ba da aure ga mutumin da aka rasa wai zai mishi fada yace mun muka bincika muka ji cewa yaron ku ba wanda ya isa da shi wani saurayi ne wanda duniya take biya mishi ƙarya ko yana samun kuɗi ko yana dan shaye-shayen shi ko yana tashan na balaga da aka bi jin magana kuma ce ba zan bashi salon washa aure ba saurayi duk aure da za a wallahi musamman a wannan zamanin akwai buƙatar ya zama akwai idol kuke ce mishi ko mentor wato wanda ya isa da mutumin ya isa ya gaya mai kuma abin kallo ne a wajen angon dama ita mace bata cika rasa wannan ba dama tana da mijinginarta iyayenta da uwayenta mata galibi sai su gaya mata dama namiji shine yake samun wannan matsala saboda zaka ga a wannan zamanin masu aure sababbi suna buƙatar wanda za su nuna musu ya ake zaman aure musamman saboda rikitar zamani ta canza gaba ɗaya al'adun yadda ake zama aure ta canza yadda mutane suke fahimtar me ya aure yana da kyau tun wuri ma'aurata musamman sababbin shiga su san cewa fa zaman waje daban da zaman cikin gidan aure akwai wani karin magana da Hausawan mu na Najeriya suke masu ba san shi a ran ba sukan ce yaro na murna ya samu aure aure na murna ya samu yaro zai gurjace shi kenan duk wanda ya aure yana murna yana jin daɗi to shi ma auren murna yake cewa ya samu wani wanda zai duk mun mutunci shi ko ya zai hankali zaka ga kafin lokaci kankani da shi da ita sun fara gane cewa abinda washe yake cewa sun fara gane cewa ruwan sanyi baya shayi in za a shayi dole sai an tafasa sai har wani lokaci kace to wannan ko dai ba ita ce wannan auren ko an canza mun ne ita ma ta dinga cewa oh ka duba Sadiu kaman ba shi ba kaman ba shi ba to a lokacin za a kowa zai ga asalin halin ɗayan babu wani packaging da kuma duka an yi packaging an yi tolerating juna an yi haƙuri da juna da sauransu amma lokacin babu packaging za ka ganta babu abin nan nikahi make up za ka ganka babu karin hula za ku yi bacci ku tashi ku ga junanku in ka farka ma kai duka ce oh da kuɗi na aure wannan abu to lokacin ne asalin reality to a da can ko da akwai wannan matsalolin an san mabda'i na haƙuri duk al'umma ta yarda da shi haƙuri babban sinadarin aure ne kuma kowa ya yarda da shi amma yanzu da ƙarfin tsiya ana so a raba mutane da wannan tunanin ce ba a yin haƙuri da idan mace ta yi yaji ta bar gidansu ba wanda zai saurare ta mutanen gidan za su ce mata ki sauri ki koma kafin babanku ya dawo babanku ana sallar isha ya zai ganki kin shiga magana kuma mun shiga magana so da ka za a samu wasu yayin ta ce ku raka ta koma ba ma za a ji ba a so a ji ma me za ta yi narrative to amma yanzu wata matan daga gidan ta riga ta aika da sakonnin rigingimin akan social media kowa ma ya ji kowa ya riga ya ta riga ta kashe auren ta da kanta tun a social media kaga a wannan zamanin ashe buƙatu ya zuwa ga guidance da mentorship da nasiha da addu'a ya mafi na baya musamman ga aurata yadda an riga an ƙulla auren an samu zurriya ko an saba da juna dangantakar ta wuce tsakanin kai da ita dangantakar ka ne da ita da kuma danginta ita ma dangantacce dangantaka ta ne da kai da danginka idan auren nan bai yi daɗi ba duk waɗannan al'umma sai sun ji ba daɗi to a wannan zamanin tsananin buƙata zuwa ga wato karantarwa da nasiha da haƙuri da kwaikwayo da mutanen kirki ya tsananta fiye da baya shine nake so in lissafa mana wasu daga cikin abin da nake ganin suna iya zama shawarwari gare mu gabaki ɗaya da kuma bil akas da shi Malam Saddam da yake sabon magidanci da fatan Allah ya ɗauki sarki sai ya mana albarka a cikin rayuwarmu da auratayyarmu da sauran al'amuranmu. abu na daya daga cikin muhimman abubuwan da su gaba shawarwari akan komai musamman akan aure kuma shine jin tsoron Allah taqwallah duk abin da zamu yi idan muka saka tsoron Allah muka dinga tuna cewa Allah yana kallon mu kuma yana ya sa mala'iku suna rubuta abin da muke aikatawa kuma zai mana hukunci akai kuma ya mana wasiya cewa mu ji tsoron sa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله يا من جاء كنن مو اكن cewa muji tsoron gamuwa da shi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ga sanan ire-ire waɗannan ayoyi na umarniyar takawa da jan hankalin mutane akan wato su kiyaye haƙoƙin junansu abubuwan da Allah zai mana hisabi a lahira kara biyu ne akwai hisabi tsakanin mu da Ubangiji na laifuffukan da muka yi masa to wannan rahama Allah ta riga ta gama raga-raga da waɗannan matsaloli Allah zai mana rahama zai tausaya mana Allah ka san su da ka tausaya musu amma akwai ɗayan buhun kamar da hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim ɗayan buhun ayyuka na rigingimun tsakanin junanmu mazalim bainal ibad to wannan innaha mabniyatun alal mushaha babu yafiya Allah ba zai yafe maka abinda ka cutar da wannan uwanka ba saboda ka haƙin matarka da haƙin ƴaƴanka da haƙin makwabtanka da haƙin ma'aikatanka a office da haƙin abokan kasuwancinka da duk wani wanda ka ci haƙin sa wannan haƙi ne mai tsananin haɗari haɗarin sa yafi haɗarin zanuban da kai tsakaninka da Ubangiji na zalintar kai ko ta kasiri ko aukawa cikin wasu kurakurai ko laifuka sai da kuma dinga tuna cewa mu'amalar nan da muke yi ta aure akwai hisabi akan ta ranar kiyama idan muka aikata alkhairi za mu ga alkhairi idan muka aikata akasin haka shi ma dai za mu gani kuma ya amal misqala zarratin khairan yara kuma ya amal misqala zarratin sharran yara kar ka dauka da dake mutane an baka an ce kai ne oganta kai ne alqayyu alqayyu a kanta to wai duk abin da kaga dama zaka iya yi ruwa ta sha ruwa bata sha ba sai in ta yafi ko ta yi afuwa na ɗaya kenan mu gina zamantake mu ta aure akan tsoron Allah da yake sarki na biyu sai kuma abin da ke taimakawa daga cikin ababen da suke taimakawa akwai husnul ikhtiyarul zawj aw zawja tun farko wajen zaben abokin zama din a zabi wanda ya dace Allah ya kira ma'aurata da cewa kullu libasun lakum wa antum libasun lahunna matan ku sutura ku ne kuma sutura ne gare su daga cikin wajen wannan kwatancin shine sutura kowa da irin tashi irin arzikinka irin suturarka irin girman jikinka irin suturarka irin aikin da kake irin suturarka idan baka sa irin suturarka wajen darajar tsadarta da irin awanta ta dace da kai da irin nau'in mutumin da ke samu ran ka ji daɗin ta ba namiji bai sa rigar mace mutum bai sa rigar da ta mai kaɗan ko ce mishi yawa dole sai ya saka daidai da shi da za ka sai kyalle mai kyau ka kai ma tela ya ɗinka maka idan ka zo ka sa ɗinkin ka ji bai yi maka ba za ka ji gaba ɗaya kai ya fita ranka idan hannu ya ɗan gani ko wuya ya yi faɗi ko wando ya matse ka za ka ji kawai gaba ɗaya ya fita a ranka to haka mace take kowane mutum ya nemi irin mata daidai da shi akwai muwasafat da za ka iya aure cewa eh wannan ta yi kama da irin wanda za mu iya zama lafiya wajen dacewa a tunani wajen bambancin shekaru yawan shi ko karancinsa wajen irin matakin ilimi wajen matakin tattalin arziki da sauransu abinda malamai fiki suke ce ma alkafa'a shi yasa kamar da malam ya mana tattaunawa a malamai suka yi magana karkashin wancan hadisin na fadfar bi zati di kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka shawara ne ko umarni akan ka zabi da addini wato wata siffa ce ta musamman da ta taimaka wajen auren ya zo lafiya abu na uku yana da kyau mu san al-huquq wal wajibat baina zawjayn, haƙoƙi da wajibobin da ke tsakankanin ma'aurata, wato a kauda jahilcin da ake rayuwa a gargajiyance wajen san menene aiki na a matsayina na mai gida, meye aikin matata a matsayinta na uwar gida, waɗanne abin da ne functions a shari'a ya ɗaura mata, ni kuma wanne aka ɗaura mu, don kowa ya san mas'uliyarsa kuma ya tashi ya aikata wannan mas'uliyar. Kada kawai a zauna haka zaman ‘yan marina, zaman kare a karobi ba rini ba matsa. Galibi rigingimu suna tasowa daga rashin tantance meye matsayin mutum a cikin wata mu'amala musamman a gidan aure. Alal misali, galibin rigingimu da ake da mata akan cewa miji yayi kaza, sai ka ga ba haƙƙinsa bane sai da wannan rigima. Akwai abin da a shanance ko mahaifiyar mutum ba ta da iko ta ce mishi ga yadda zai dole, amma sai matar shi ta ce bai isa ba, ce zan ga wadda ta shigo gidan nan, gidan nan ko ba za ta bane gidanka ne kai gina shi ko ka kama haya, amma ko ta ce wallahi ba wanda zai shigo gidan nan, kaga ta wuce haƙƙinta. Sabu rashin sanin haƙƙi yasa wasu maza musamman a wannan zamanin suka bar mata da irin haƙƙoƙin da Allah ya ɗora wa maza. Allah ya ɗora wa maza haƙƙoƙi da ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Shi al-infaq tun daga kan sadaki da sauran abubuwan da ake yi har zuwa ciyarwa da sauransu duka infaqi ne. Dole ne namiji ya yi infaqi a aure, in ka san ba za ka iya ba kai aure kawai. Ka shirya cewa dole ne za ka kashe kuɗinka, shi namiji a cikin aure ɗan wahala ne. To, da aka waye gari da maza da dama sun sakaci da wannan mu'amala, sun ƙyale mata da ita, ko matan suka karɓa har suka yi justifying cewa su yanzu su ba su dinga yin gaba ba su dinga yin gaba. Shi da aka waye gari mata suna jin za su yi kafaɗa da malansu, duk mutumin da ya bar matar shi tana ita take yin rabin hidimar gida, to kuma dole ya rasa rabin matsayin shi na mai gida, dole kuma ta yi yanke hukunci ba wanda kake so ba. In tana biya ma yara ma kuɗin makaranta dole ta kisa makarantar take so, in ka bata tana yin ma tana ɗinka kayan sawanta da kanta dole kuma ta saka ta je bikin da baka ce ta je ba. Shi ne za ka zo kana so ka ci abinci ka ce ina nama ce ai baka siyo ba, amma guri guda an ce nama dole kuma kai shiru. To kuma shi ne ran da ka ce za ka aure ta ce to baka yi sama ko a janye maka tallafi kamar yadda suke faɗa, ce to shi kenan da abin da nake yi na daidai, da ba da Allah take yi ba miskiniya. Abin da ake so ne tun farko ka riƙe aikinka da Allah ya ɗaura ma, wannan ciyarwar da kake yi hanya ce ta samun lada, ladanta ya fi sadaka a waje, ya fi sadaka ga miskini, ya fi sadaka a masallaci, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa abin da za ka ɗauka ga ba matanka ta ci ya fi komai lada. To ka riƙe wannan tukunna, shi ne za ka riƙe matsayinka, ke ma mata aure ki riƙe naki matsayin da Allah ya baki. Sannan sai husnul ishra, kyakkyawan mu'amalar zamantakewa wadda ana koyanta ne daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyan nagartan mutumin da za a yi koyi da shi. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da mata, ya rayu da guda ɗaya, ya rayu da su da yawa. Yayi ya zauna da mata iri daban-daban, masu ƙananan shekaru da masu shekaru da yawa. Larabawa da wanda ba larabawa ba, masu haihuwa da wanda ba sa haihuwa, budurwa da wanda ba budurwa ba. Allah ya ba shi wannan damarmakin don a ga abubuwa tsayawa daga cikin rayuwarsa ta aure a kwaikwaya. Allah ya ba shi mata iri daban-daban da irin suka shiga cikin yanayi iri daban-daban da za ka kwaikwaya daga rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da su. Da haka mu karanta tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da iyalansa. Kuma Allah ya ba mu ka'ida, amma ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi rayuwa ta mutuntawa da darajtawa da su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mutanen kirki a cikin ku sune wanda matan su suke musu kallon mutanen kirki idan ana neman shaidar kirki game da kai a tambayi mataka in ta ba da shaidar kirki akan ka don Allah ya so mutumin kirki da kai sai ne lokacin da zaka ƙara auren nan an yi har ta ba da shaidar nan kuwa to ita ma ta shaida da adalci kamar yadda aka yi umarni ko da dai ba ta so ta ce gaskiya mutumin da yake sai dai ba ta so ya aure gaskiya amma in Allah ya kaddara ba ya da na'iya kaga ta tsira kamar bai wuya a lokacin a zo a ce to wacce eh wallahi mijinki ne mai zai mai a unguwarmu sai aka ce a zo a nemi shaida kuma kin ga annabi ya ce babu wanda zai ba da shaida akan mutum kamar matarsa shi sa muka ce bari mu ne da shi ba da shaida ka gwada haka ka gani in kana so a kashe maka aure ka gwada wannan gaskiya saboda haka a ana so a yi zama a cikin rayuwar auren akwai kyakkyawar mu'ashara sakin fuska walwala zama a yi fira da taimaka mata a cikin aikin gida da duk wani abu na alkhairi da zai tabbatar da mawadda na kusa da wannan shi kuma shi ne as-sabr haƙuri kaga haƙurin da iyayen mu suke faɗa wallahi dole ne kuma duk wanda bai ga mata su haƙuri ba ya cuce su duk wanda bai ga mata su haƙuri ba bai ga musu gaskiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa muke cewa shine abun koyin mu dinnan sai da ya haƙuri da mata da duk madayinsa asalin matan nan fa sun san Allah yana iya shiga mushi fada kamar da Aisha take cewa ina ganin ubangijin ka san zuciyar ka ma yake bi lokacin da aka sauka da turjima ta sha'u min hunna wa tu'i ilayka man tasha Allah ya ce mushi in ka ga dama ka raba kwana in ba ga dama ba duk da ka ga dama ka jawo ta kusa da kai ka bar wadda ba ga dama jawo ta ba kuma din ta gaita min man azanta fala junaha alayka ba wanda aka taba wannan dama kamar shi kuma annabi bai amfani da damar dan ya kunta ba kowa a cikin su sai ta ce kai kai gaskiya dan gata ne san zuciyarka ba Allah yake bi haka Aisha ce wannan kuma sai ba Allah ya kara mata yadda to kaga ashe sun san Allah zai iya shigan maza ko da Allah ya musu kashedi cewa in kuka sake yi wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa sa'ir mu'min Allah ya musu wannan kashedi amma duk da haka basu ji ba yana iya zuwa siyar mai da magana yana iya zuwa wata mata ki kula shi a kamar da aka gaya ma sayyidina Umar Umar ya zo gidan shi sai ya matar shi tsawa sai ta bayar mishi sai abin ya bashi mamaki ce ni ne nake magana kina bayarwa sai to kai waye kai annabi ma yana magana mata suna bayarwa to kai waye Umar ya ce koruwar ta haka ta shiga uku sai tana akwai aisha a gidan sai ya tashi da sassafe ya tafi gidan ya je ɗakin ta ya ce wai da gaske ne annabi yana magana wai ku dinga yin gatsi ne kuma haye magana wai a wuni baki magana sai ba ku ce la garhiti wa khasirti jikin shi ga wai ku sai killa lace ba gidin tsoron Allah ya ji haushi ya wahayi ya ce kin fita daga musulunci yayi mata fada yayi mata tatas Umar bai tsaya fiya nan ba sai da ya bi daki daki yana musa nasiha kowace ya sallama ya ce Umar ne na zo in miki nasiha ki shiga tantayin ki annabi ba abokin wasan ki wai a wasu daga cikin suka ce mushi kai Umar kana da shishigi ka gama da gidanka ne ka je ka gyara gidanka to a shahid shine sun fa san haka cewa Allah zai iya yi musu fata-fata akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma lalle da haka basu fasa mushi aikin mata ba hayye musu yaji eh wata guda bai shigo ba ran da ya shigo kuma Aisha take cewa me ya kawo ka ai wata da kare ba kaga inda mu ne kaga ta kara tingira mutun kenan in Allah ya ce miki kawo baka faffalla mata bari ba zai ka sake barin gidan amma annabi sai murmushi kai yake cewa inna masharu tis'un wa ishrun to irin wannan da suka mai yana nan da yawa ta yawa ba za su kirgu ba wata rana Zainab tana da abun hawa guda biyu ana tafiya sai ita kuma Safiya abun hawanta ya gaji sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Zainab ki ce maka mana ki bata aran wannan extra raƙumin na gaji sai ta ce wallahi ba zan bayar ba ni zan ba yahudiya abun hawa na taje annabi haka ba naburin shi ya baci sai da wata nawa bai mata magana sai da ya kai ga gadan ɗakin ta ba ta cire shi ta jingire ta hakura kawai tana dai zama tana jira ta Allah ta kasance da ita da kyar Aisha ta shawo mata kanshi so suna yin ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan iri daban-daban na dan adantaka to in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da alfarmarsa kuma waɗannan mata waɗanda Allah ya ce mu'minai ne su Allah ya ce matan shi ne a duniya da lahira Allah ya ce uwaye mu'minai ne su amma su ba su tsira daga wannan ba to ina kuma ga sauran mutane so da kan ai ma kawai sai ka dinga tunawa kawai ka ce ro kikena ya wuce irin da annabi yake cewa laqad udiya Musa akhar min hadha fasaba sai ka dinga tuna laqad udiya nabi sallallahu alaihi wasallam akhar min hadha fasaba an yi wa annabi mai hankali da ka dole ne sai an yi hakuri har kuma ke mace dole ke ma ki hakuri da halin rayuwa da wani miji wanda yake mai madaddan hali ko da halin uwar miji ko da halin kishiya ko wani halin talauci ko kunci da aka shiga waɗannan matan da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hakan ba wani lokaci Aisha ta kanci sun ga farin wata sun sake ganin wani farin wata sun sake ganin farin sun ga hilal sau uku ba a taba yin abinci na sanwa a gidan ba sai dai abin da ya sawwaka dabino ruwa gurasa kaza haka shi ake ci so da ka sai kin yi hakuri sannan komai zai gyaru sannan na gaba kuma shine a zamanance counselors masu ba da shawarwari suna ba da shawara a cewa a dinga samun alhiwa alhadi tattaunawa cikin natsuwa don fahimtar juna kada a dinga tafiya kawai haka a kurmanci galibi da haka mutane suke mutum a mushi laifi kawai ta fushi ya ta fushi har kuma ya huce ita ma idan an yi mata ta yi kumbura-kumburan bakinta ta yi ta yayar da magana ko in yaro ya mata ta dake shi ta yi zagi ga gashi mijin ya ki kula ta har ta huce ita ma to wannan yana cutar da auren yana lalata alaka kuma yana iya cutar da zuciyar mutum ma so da haka zama akwai infitah akwai damar a zauna a tattauna akwai kuma wato husnul tawasul akwai kyakkyawan communication wannan counselors wato masu ba da shawari akan aure na zamani su suka gwada wannan kuma an iya ciro shi daga cikin adabiyat na musulunci so haka mu kula da tattaunawa idan mutum ya ga abin da ya kamata ya magana yayi magana magana ta natsuwa magana ta mutunci ba magana ta raini ko wulakanci ko gori ba sannan daga cikin abin da suke cewa kai da akwai bayyana kauna da soyayya duk abin da zai inganta soyayya da kauna tsakanin ma'aurata ya zama akwai bayyana shi al-kalimatu tayyiba al-hadiyya magana mai dadi kyaututtuka mutuntawa yabawa mata suna son duk abin da suka yi a yaba musu a yaba wa abincinsu a yaba wa kwalliyarsu a yaba wa duk abin da suka yi koda bata kai ciki ba ka dinga yaba kar kawai kai ta cin abinci kullum ba a jin komai daga bakin ka sai ran da bai dadi ba kar kuma a ce za a yi kwalliya a yi kitso a sa jan baki a yi kunshi amma duk ba ka gani kamar an yi wa kawo an wuce ta gaban ka an dawo an nuna ma an ci kitsan nan wallahi ya dame ni a wanda haka ba ka gani ba yanzu ba za ka gani kai magana ba to mata suna son a dinga yaba musu ko da bai kai zuciya ba kalma mai daɗi sannan ana kuma buƙatar ya zama ka riƙe matsayinka na ƙawama na shugabanci ka zama jagora a gidan sannan a dinga mutunta ra'ayin juna da fahimtar juna da kuma watan at-ta'awun ala ta'atillah sannan na ƙarshe kuma addu'a ambatan Allah da addu'a da neman Allah ya bada dacewa idan a gida ana ambatan Allah ana addu'a ana azkar ana sanya katan alqur'ani don Allah ya da matsaloli da yawa da gidan za su kauce don matsalolin gidan aure shedan ne yake kawo su babu abin da shedan yake so kamar ungari Allah ya waye garin Allah ya waye ya tura da jami'an shi na shedanci su je gidajen mutane su hada ma'aurata rigima su shiga tsakanin su kamar yake cikin hadisi sai Muslim wanda duk wanda yake iya zuwa yazo yace ai ya kashe aure to shedan zai jinjina mishi kara mishi mukami a shedanci wanda ko yace ya sa wani yayi saban Allah shedan zai ce wa komai zai tuba Allah zai gafarta mai shedan yana so aure ya mutu idan ana so a hana shi su kuriya gidan yawaita ibada ambatan Allah azkar na koda yaushe karatun alqur'ani da sauran zikirori da addu'o'i za su taimaka sosai wajen kawar da wannan ainihin wato tasiri na fitinar shedan Allah ubangiji ya samu dace lokaci ai ku to kuma masa albarka dama dai ba wani dogon wa'azi bane dan yan nasihohi ne da tunatarwa da kuma taya dan uwa murna abinda muka fara dai Allah ya bamu ladan sa gaba daya Allah kuma ya bamu ikon aiki da nasihohin nan Allah kuma ya sanya albarka a cikin wannan aure da sauran auratayya kuma muna muguliya ga dukkan dan uwa da abokan arziki da al'umma da suka taru dan taya mu wannan murna zan dakata nan insha Allah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.